sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Juma'a 1 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Sarki Lahashin Gumin ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokin aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya ya yi jawabin ranar cika shekaru 61 da samun yancin cin gashin kai. Haka kuma za a ji cewa shekaru uku kenan kasashen da ke amfani da kudin sefa suka ware wannan watan domin sayen na gida. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman daga ƙasar Kamaru, sai kuma labaran wasanni. Amma da farko sai an fara da shan labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. A yau Juma'a, gwamnatin Biden ta buƙaci alkali da ya dakatar da dokar haramcin zubar da juna biyu a jihar Texas. Dokar da ta kasance mafi tsanani a wannan fannin a ƙasar baki ɗaya, yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan al'amuran da suka shafi samun damar zubar da juna biyu a Amurka. Kotun Kolin Amurka a ranar 1 ga watan Satumba ta ba da damar dokar da 'yan jam'iyyar Republican ke marawa baya da ta fara aiki, koda kuwa ana ci gaba da shari'a kan halaccinta a ƙananan kotuna. Bayan kwanaki 8, ma'aikatar shari'a Amurka ta kai ƙara gaban kotun tarayya don ƙoƙarin dakatar da dokar. Yayin sauraron ƙarar a Austin, babban birnin jihar Texas, lauyoyin ma'aikatar shari'a sun nemi alƙalin gundumar Amurka Robert Pittman da ya hana dokar na ɗan wani lokaci, inda suka ce majalisar dokokin jihar da gwamnan jihar ɗan Republican sun kafa ta cikin rashin biyayya ga kundin tsarin mulki. Dokar ta Texas ta hana zubar da ciki da ya kai makonni 6, lokacin da mata da yawa ba za su iya gane cewa suna da juna biyu ba. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana kaduwarsa a jiya Alhamis, bayan da gwamnatin Habasha ta sanar da korar wasu manyan jami'an jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya guda 7 da ke aiki a ƙasar. Ya ce kungiyar tana tuntuɓar hukumomin Habasha a cikin tsammanin za a ba ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da suka nuna damuwa su ci gaba da muhimman ayyukansu. An baiwa jami'ai 7 wa'adin sa'o'i 72 su fice daga ƙasar Habasha. Sun hada da mataimakin babban jami'in ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya, da mataimakin mai kula da ayyukan jinƙai, da wakilin hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin wani saƙon Twitter, ma'aikatar harkokin waje ta ce mutanen 7 suna tsoma baki cikin harkokin cikin gida na ƙasar. Rikici tsakanin rundunar sojoji da mayakan sa kai na cikin gida a yankin arewa maso yammacin Myanmar na ci gaba da kamari tun bayan da gwamnatin haɗin kan ƙasa ta 'yan adawa ta ayyana yakin kare kai a ranar 7 ga watan Satumba akan gwamnatin sojoji da ta karɓe mulki. Fashe-fashen bama-ba mai sun yawaita a birane, inda gwamnatin haɗakar ta ce ranar 18 ga watan Satumba an samu fashewar ta bama-ba mai 101 a Yangon kaɗai tsakanin 7 zuwa 17 ga watan Satumba. Ƙungiyoyin tsagerin yankin da sojojin ƙarƙashin ƙasa sun kai hari kan jami'an tsaro da bankuna da kadarorin sojoji da kayayyakin aikin ciki har da hasumiyar sadarwa. Gwamnatin mulkin soja ta ce ranar 12 ga watan Satumba an lalata hasumiyoyi 68 a cikin watanni 7 bayan juyin mulki. Kamfanin harhaɗa magunguna na Mark ya ce gwajin ƙwayar maganin COVID-19 da ya yi zai rage yawan kwantar da mutane da ake yi a asibitoci da mutuwa da kusan rabin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a kwanan nan. Kamfanin ya ce nan ba da jimawa ba zai nemi jami'an kiwon lafiya a Amurka da ma duniya baki ɗaya da su ba da izinin amfani da shi. Maganin Mark zai zama ƙwaya ta farko da aka kirkira don maganin cutar ta COVID-19, kuma babban ci gaba a ƙoƙarin yaƙar cutar. Kamfanin ya fitar da sakamakon binciken amma ba a duba ingancin shi ba. Wata ƙungiya mai zaman kanta ta masu ba da shawara ta likitoci da ke sa ido kan gwajin ta ba da shawarar dakatar da ayyukan gwajin da wuri saboda sakamakon wucin gadi yana da ƙarfi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, Yau shugaban Muhammadu Buhari ya yi jawabin bikin samun yancin kai na shekaru 61 da kasar Ingila da ta yi wa kasar wa mulkin mallaka. Daga Abuja, wakilin Umar Faruk Musa ya saurari jawabin shugaban kasar. Ga kuma rahoton da ya hado mana.
Bayan da nazari mai zurfi da shugaban Muhammadu Buhari ya gabatar akan yadda Najeriya ta samu yancin kai shekaru 61 da suka gabata da kuma irin gwagwarmayar da ta yi na kasancewa ƙasa ɗaya dunkule duk da ƙalubale daban-daban da aka samu a baya, ya fito fili ya yaba wa 'yan ƙasar akan matakan haɗin kan da suka samu, kuma suka hana 'yan baninaiya da 'yan mugun bakin da suke ta sa wa'adi lokacin da suke cewa wai Najeriya za ta wargaje. Dangane da sha'anin haɗin kai, shugaban Buhari ya ba da tabbacin cewa kowane lokaci daga yanzu za a ƙara ɗaukar matakan da za su yaƙi 'yan aware cikin ƙasar, inda yake cewa ba za a ɗaga ƙafa ba, za a tabbatar da duk wani mai yunƙurin juya Najeriya ko tada hankalin ƙasa ko kuma raba Najeriya an durƙusar da shi, an masa hukunci kamar yadda dokokin Najeriya suka tanada, inda yake cewa kamun da aka yi wa Nnamdi Kanu da Sunday Adeyemo da kuma ci gaba da bincike da ake yi na bankaɗo wasu manya masu ba da tallafin kuɗaɗe ga waɗannan mutanen wanda mun taso su a gaba, a ciki har da wani ɗan majalisar ƙasa. Ya 'yan Najeriya, wannan abun damuwa ne, a samu waɗansu 'yan ƙasa suna ba da tallafi suna ingiza matasa domin su ci gaba da tada zaune tsaye da ƙoƙarin raba Najeriya a daidai lokacin da gwagwarmaya ƙasashen duniya ya ke yi na samar da ƙasashe haɗe ba tare da an samu rigingimu da za su hana wadatuwa da walwala ta fannin tattalin arziki ba. Shugaban Buhari ya kuma yi dogon nazari akan matsalolin tsaro da ke haddabar Najeriya a yanzu, inda 'yan ta'adda da kuma 'yan ƙungiyar Boko Haram ko ISWAP ake ci gaba da kare lagonsu kuma suna ba da kai domin irin wutar da suka samu daga jami'an tsaro. Ya ce,
"We have also seen the resurgence of insecurity in certain parts."
Mun kuma ga yanda ta'addanci ya bazu zuwa wasu sassa na Najeriya. A cikin watanni hudu mun ga yadda dakarun tsaro na Najeriya maza da mata jajirtattu suka yi fice wurin fatattakar 'yan ta'adda, yadda aka hana su damar ci gaba da cin karensu babu babbaka, kuma ana kai musu hari babu ƙaƙƙaftawa gaba da baya sama da ƙasa domin ruguza su da kuma tabbatar da cewa ba su ci gaba da hana Najeriya walwala da ci gaba ba. Tuni akwai sababbin kayan yakin da muka ba da odar su kuma sun fara isowa, musamman jiragen sama wanda za a yi amfani da su wurin ƙara murƙushe 'yan ta'adda da yanzu aka karya musu logo a sassa daban-daban da suke kai hare-hare wurin cutar da al'umma. Game da bazuwar cutar COVID-19 da kuma yadda ta karya lagon tattalin arziki na ƙasashen duniya, shugaban Buhari ya ce,
"With the COVID-19 pandemic and its devastating impact on all nations."
Cutar COVID da ta dagargaji kowace ƙasa a duniya ta tilasta sake zama domin duba sababbin dabaru da tsare-tsare da za a ƙara sawa a gaba domin mu yi nasarar hana wannan cutar bazuwa ta cutar da al'ummar Najeriya ko kuma halaka mutane. Magana ta ƙarshe a jawabin shugaban Muhammadu Buhari ya yi, wanda ga alama za a ƙalubalance ta ko kuma a yi ta cece kuce a kanta, ita ce inda shugaban Muhammadu Buhari yake cewar idan aka dubi tun lokacin da aka dawo da demokuraɗiyya a shekara ta 1999, ba a yi wata gwamnati da ta kawo canji da gyara da sauya rayuwar 'yan Najeriya ta fuskar ci gaba ba kamar gwamnatinsa wadda ta yi mulki a yanzu wato shekaru 6 kenan tun da aka zaɓo ta. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, to yanzu kuma sai mu nufi ƙasar Nijar, inda a yau shekaru 3 kenan ƙasashen yammacin Afirka suka ware wannan watan na Oktoba domin sayen na gida. Haruna Mbako, gare ka.
Tun shekara ta 2019 ne kasashen yammacin nahiyar Afirka masu amfani a matakin bai ɗaya da kuɗaɗen sefa suka ware watan Oktoba na kowace shekara domin sayan kayan da ake sarrafawa a cikin wannan yankin na IMOA, Union Monetaire West African, a Faransance. Cewa da kasashen yammacin nahiyar Afirka masu aiki da kuɗaɗen sefa, a cewar Siraji Malam Sani, wani masanin tattalin arziki, wannan wata mahanga ce kyaukyawa da kasashen yankin Iyemuwa masu amfani a bai daya da kudaden sai fa suka leko
abin da shi haide bangaren Union Monetary sai tare kasashe wanda suka shahi Iyemuwa lalle ko da yaushe in ka diba Afrika da wannan kasashen suna hunkuya wajen neman ci gaba na tsakanin su ba tare da sun aiki da turawa ba to sai ya zama akwai kuma wasu daga cikin kasashen wanda ke hana mu ruwa gudu dole an ga su a tayyan nan sai ga an samu su ba su tare da wannan tahiya ana samu wanda ke gwamcewa to abinda muke ƙara fata ko da yaushe Allah ya ƙara hada kansu su gano da yo duk wanda aka ce ma abu kana yin shi gidanka ya haika taiwo shi ka sawo shi saboda ba ina ba
a nasu bangaren hukumomin jamhuriyar Niger ta hanyar ministan kasuwanci Gado Sabo and Africa na amfani a mafi yawancin su da ababen da ake sarrafawa a waɗansu nahiyoyi maimakon waɗanda ake kerawa a wannan nahiyar abinda ke ƙara taimakawa wajen raunana tattalin arzikin wannan nahiya masanin tattalin arziki Siraji Malam Sani ne yace da ɗan Afrika za su dogara da abinda suke kirkirowa da sun huta da yawo da kokombara
yana shi yasa minista ma in ka diba yayi magana ministan mu mu tsaya a gida duk abinda mun kai idan mun sai da abun nan tsakanin mu da kanmu in ma sai da zamu yi idan sai dai a zo su su saye su yadda shi wanda mu muka taya mu so mai da to ba ƙamin ci gaba ne da koce kaza to idan aka samu Afrika ta tsaya biskan wannan magana da cinanta wallahi Afrika ta yi ba dai zancan wata ƙasa ta ce yo ga Afrika za ta yi neman taimako ta yi neman bashi ba zai yi ba amma duk duniya da ka sani haka industry ita ce ke sa ƙasa ta ci gaba da haka ilimi wannan ba a maganan ma kyawu ya huta kyawu shike sa ƙasa ta zamana da kanta zamana da cinanta kuma ta ci gaba don kowane shugaban ƙasa da ka sani a ce ya gane shi haɓaka irin wannan bangaren na kasuwanci and tech tare da cikin gida wanda tsakanin Afrika da Afrika tsakanin Turai da Afrika ba Afrika ta so daga Turai a Turai su sai daga Afrika su yadda wannan ya canji in yana da kyau in ma akwai wani abu da su ba zan dai daga nan mun ga doke shi mun ga kawo wanda zai unwane ƙasa sai a same shi da sauki wannan ba ƙaramin ci gaba ne da Afrika
wannan watan na bunƙasa sayan kayayyakin da aka sarrafa a cikin kasashen yankin Iyemuwa na kasashen yammacin nahiyar Afrika masu amfani a bai ɗaya da kudaden sefa wata manuniya ce ko ɗan Afrika sun fi ummacewa kayan da suka sarrafa ko kuma sun fi sha'awar na waɗansu nahiyoyi kamar Amurka Turai Asiya da Australia Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mbako kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan
Shehu Erjau literature is low but okay da sako ga al'ummar Nigeria
Nigeria Nigeria Nigeria babbar kasa kuzo ni ki shinta saromo Nigeria
Salam salam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Nigeria musulmai kirista mu hada kai mu gina nuna wariya mu kalli kanmu yan uwan jini dan mu samu ci gaban kasar mu ai Nigeria da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Nigeria tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Nigeria dan haka kar mu yi wasa a kasarata yan uwa fa kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazarci ai Nigeria babu kai wallahi mu da Nigeria muke ta yin tukiya
Nigeria 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 babbar kasa
da arzikin kasa a Nigeria muna da arzikin mutane a Nigeria akwai yawan jahohi a Nigeria kabilu daban-daban a Nigeria sana'o'i kala-kala a Nigeria muna da hazikan matasa a Nigeria cikin dare har da ma safiya ya ubangiji Allahu sarki daya roko muke ka samu dace gaba daya kai yalwata ka daukaka kasar mu ai Nigeria a koda yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya muna da rai kwaya daya ne tal da shi fa za mu rayu nan a duniya
Nigeria 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 babbar kasa kuzo ni ki shin kasaro mu Nigeria
sun kabilanci da addini dan mu jingine mu san da cewa babu inda za ya kai mu ne ana ta garkuwa
da al'umma cikin kasar mu wai hakan ya kamata dai a daina tunda babu inda za ya kai mu ne yau a sace wannan gobe wancan ina tunanin mu ai Najeriya ta mu ce mu ma na ta ne mu kauce duk abin da zai sa ta
je
kuma daga Niger za mu tsallaka kasar Kamaru inda Awal Garba daga kasar Kamar zai shigo mana da rahoto na musamman
a jahar Adamawan kasar Jamhuriyar Kamaru musamman a babban birnin jahar Gombe an ga a waɗannan yankin har yanzu ake samun baragurbi na masu sace-sacen sharu da kuma masu garkuwa da jama'a da ma neman kudaden fansa har ma da hana manoma sana'arsu na noma sai dai tun shekaru biyu da suka shuri ne shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya umarci ministan tsaro na kasar Jamhuriyar Kamaru da ya aika bataliya guda domin dakile waɗannan masu bata gani kasancewar maharan suna bullowa ne daga makwabciyar kasar Jamhuriyar Kamaru Santarar Afirka ko kuma Bangi lahira da wani matashi makiyayi dan asalin garin na Gangare kan al'amuran da suke a gaban su mai suna Malam Shaban ga abin da ya ce
eh to yanzu dai muna cikin matsalan shatin sanu da kuma garkuwa da mutane ko da ce akwai shekarun da shugaban kasa ya yi kuma da jami'ta musamman don a zo a duba wannan magani abin to har yanzu dai akwai saurari na kafa don bai kare ba yanzu dai muna samun fargaba wannan abin nan shatin shanu kuma da sannan kuma da yi ma mutane kidnap garkuwa har yanzu dai ba a daina ba musamman ta shashin bangare ta abin nan boda da san traffic a abin nan Afirka ta tsakiya to ana ake muke samun matsalan sosai sai yawanci duk mutanen daga can suke zuwa to fatan mu dai muna son shugaban kasa ya sake duba kuma da shi gwamnatin jihar Adamawa don yawanci duka a ce shi ya dage a can akan cewa ba wata matsala to mu kuma musa akwai matsala don ya kamata shugaban kasa ya sake duba ya turo mana da jami'ta musamman zuwa sake duba wannan lamarin a hanyar da zaman da darake don war suka sun riga sun bar kauyuka masu da cikin jirane don maganan kinafin da ke ma abin nan don ko bai jiman nan ba shin da kai kinafi wani jero a can abin nan ta belalaka to gashi wannan sun riga sun gudu sun abin nan jama'a da kaddai kawai ke
to ya kake gani yara a maganar zuwa makaranta da cewa an koma makaranta ya dalibai sun koma karatu su kamar yadda ya kamata ko kuma har yanzu dai su ma sa ga an kama zuwa cigaba da sake yanzu
to wai dalibai an ga an koma amma ba duka ba don inda na ga maka tun farko da don wasu su riga sun bar kauyukan su riga sun koma cikin giranen su sun bar gari amma an koma jama'a a yanzu dai zaman da darake kowa dai na fargaba
ya kaman tsakanin ku da can makwabciyar kasar Kamaru a kasar Santarar Afirka ko Bangi
to ai matsalan daga nan ya taso daga can Santarar Afirka ne taso ya zo ya same mu don yawancin mutane ma duka na a daga san trafikin ne don bai daɗe nan ba ka kama wani a can cikin birnin gwamnati ka kama wani matashi to da ya taɓa yin aiki da yan tawaye na san trafikin ya zuwa wani rana ka kama shi to su yin da suke kidnapping yawancin duka
sai dai na buƙaci jin ta bakin manyan makarfan gwamnatin jihar ta Gombe da kuma masu wani tsaki a shaharin tsaro na ita buga wayansu ba ta shiga haka dalika na lika jihar da suke magana da harshen ingilishin sarauni ingila su ma dai su gane ba ta kare ba kan matsalar tsaron da suke fama da shi musamman ma a garin Bamin da Boya inda har yanzu dalibai ba su koma makarantun su ba sama da makonni uku kenan da gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta umarci iyayen dalibai da su mai da ƴaƴansu makarantu amma abin ya faskala saboda matsalar barazanar tsaro haka ma ta bangaren ƴan kasuwa duk al'amuran sun tsaya cik na hira da Muhammad Shafiu matashi ne a bangaren na ɗan awali musamman a birnin Bamin ga yadda hira ta mu ta kaya kan al'amuran da suke addabar al'umma
eh to a gaskiya duba da yanayin yanda wato wannan yanki namu ya kasance kaga ba ko da yaushe ake bude wato kasuwanni ba ko wance gari ma gabaki ɗayan ta ba kullun ake budewa ba saboda zaka ga akwai wato rana guda wanda aka kebe wanda ita wannan rana ta ghost town shi kamar wato ranan litinin kenan duba da yanayin da shauran kwanakin suka kasance kuma akan ce asabar juma'a da asabar ake tafiya kasuwa to kaga ta wannan bangare kan gaskiya wato babban kalubale ne a dan gwamnati ba ta yi kokarin magance wannan matsaloli kafin wato zuwar wannan gasa na cin Coffee Lafayette African da za a yi ba gaskiya abin zai zama wato abin zai zama wato wani abu ne na daban kuma zai ainihin damun al'umma nake ganin insha Allah ba magance da wuri ba a bangaren makarantu ko ince bangaren karatu mun riga da mun cire tsammanin cewa wato za a koma makarantu kamar yanda da ake ainihin wato tafiya makarantu saboda menene zaka duba kaga adadin shekarun da aka kwashe ba tare da an je makaranta ba to abin ya riga da ya shiga jikin mu mun riga da mun saba da cewa ko da makaranta ko ba makaranta zamu ainihin wato zama sai dai matsalan menene rashin samun wato ilimi ga wato kananan yaran da suke tasowa a yanzu babban hatsari ne duba da yanayin yanda abubuwa suke kasancewa ba zaka ga wato ba kowace makaranta bace ke bude yanzu wanda ake ainihin tafiya duk makarantun gwamnati suna rufe makarantu wanda private ne wa'annan makarantun ma sai irin sun bada cin hanci ake bari cewa to yara su ringa tafiya a makaranta to wasu lokutan kuma adan wato tashin hankulan yayyawa sai kaga an rufe wa'annan makarantun to gaskiya wannan babban kalubale ne ga al'umman wannan yankin namu shawaran da zan ba wa gwamnati ya kamata su yi la'akari da abin da ke faruwa a wa'annan yankuna ba wai kawai zama za su yi na cewa a za su kawo dauki a koda yaushe dukkanin lokutan da aka samu wato wata matsala sai su fito su ce ai hakuri za a samu saukin matsala to mu har yau ba ma ganin sauki ba ma ganin ci gaban wato wani amfani da dai muke samu daga wajen gwamnati na wanzar da zaman lafiya a wayannan yankuna namu saboda sun yi maganan batun sakamako na wato grand dialogue da aka yi cewa za su ba mu wannan sakamakon to har yanzu mun jira mu ji sakamakon to mun ji shiru mun ba mu dai san wato me gwamnati take hange akan wannan al'amari ba ba mu san cewa ko tana da hannu ne a cikin al'amuran da suke faruwa da lindin sa ta shiru ko kuma ya nene dai mu ba mu sani ba mu dai muna kira ga gwamnati ta taimaka mana a samu zaman lafiya a wannan yankuna
Muhammad Awal Garba kuliyar Amurka daga kasar Kamaru
a gaishe ka har yanzu dai muna Kamaru ga kuma Awal ya dawo da
wasanni a takaice
manyan masu faraji a kuma kullun kafa kasar jamhuriyar Kamaru para kace wuce a tsakanin su kan takarar da tsohon dan takarar nan kasar jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o yake bukatun kadawa a kujerun shugaban hukumar da kwallon kafa kasar sai dai da wani bangare kuma ana zargin Samuel Eto'o din da shaidar takarda zamantowa dan kasashe guda biyu kamar da kuma kasar Spaniya anda lokar kasar Kamaru ta hanawa duk mai takardun kasashe guda biyu bai zai ilimi wani kujera ba a fadin kasar a gwamnatanci amma halin yanzu da hukumomin kasar jamhuriyar Kamaru sun wanke Samuel Eto'o din har ma ya zamto delegate wakili na musamman a mahaifarsa a bangaren hukumar kwallon kafar kasar kuma wanda ne zai ba shi hurumin kada takarar tasa sai dai masoya kwallon kafa a kasar jamhuriyar Kamaru kamar coach Abu Musa shi kan ya ce Samuel Eto'o din shine wanda ya fi cancanta daidai kan kujerar domin kasancewar ya san daular garin
wato tsohon dan wasan Kamarun nan Samuel Eto'o takaran da ya saka dewa sun bi bayan wannan saboda shi ya san ciwon cikin gida ya san me ake tafiyarwa a ciki ya san makirce-makircen da ake a ciki to saboda hakan nan ya dauka ka gani cewa komai zai iya tafiya daidai saboda shi ya san me ake tafiyarwa lokacin da shi ma yake wasa da shi ake damawa ya san komai wallahi mu kan yi dauka mu ma mun ga cewa komai zai yi kyau insha Allah kam mun yi dauka mu san komai zai yi kyau domin ya san me ake tafiyarwa a ciki ya san cikin gidan da kyau fiye da kake zamani saboda wannan wanda suke tafiyar da wasan kwallon ma yanzu nan da shi aka hada duk suke na wannan gurin to ka gani ya san da inda zai biyo ma abin wasan kwallo ya yi kyau a Kamaru to mu abin da muka gani kenan ba mu san kuma su kuma can cikin gidan ba mu san su a nasu hangen me suke hangowa idan shi ya zama abin nan shi ya zama wanda zai tafiyar da wannan gidan
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Awal Garba
Jamai tutarwa
Muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
A yau Juma'a, gwamnatin Biden ta buƙaci alkali da ya dakatar da dokar haramcin zubar da juna biyu a jihar Texas. Dokar da ta kasance mafi tsanani a wannan fannin a ƙasar baki ɗaya, yayin da ake ci gaba da kairuwa rana kan al'amuran da suka shafi samun damar zubar da juna biyu a Amurka. Kotun Kolin Amurka a ranar 1 ga watan Satumba ta bada damar dokar da 'yan jam'iyyar Republican ke marawa baya da ta fara aiki, koda kuwa ana ci gaba da shari'a kan halaccinta a ƙananan kotuna. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana kaduwarsa a jiya Alhamis, bayan da gwamnatin Habasha ta sanar da korar wasu manyan jami'an jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya guda 7 da ke aiki a ƙasar. Ya ce kungiyar tana tuntuɓar hukumomin Habasha a cikin tsammanin za a ba ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da suka nuna damuwa su ci gaba da muhimman ayyukansu. Rikici tsakanin rundunar sojoji da mayakan sa kai na cikin gida a yankin arewa maso yammacin Myanmar na ci gaba da kamari tun bayan da gwamnatin haɗin kan ƙasa ta 'yan adawa ta ayyana yakin kare kai a ranar 7 ga watan Satumba akan gwamnatin sojoji da ta karɓe mulki.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage da ta na gabatar da shirin, da kuma Julie Lathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Sarfil Hashin Gumel ne ke cewa ku huta lafiya da ganin sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.